Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji ta bakin manajan director na kamfanin tumatir na Dangote da ke kadawa a jihar Kano, Abdulkarim Kaita, wanda ya mana ƙarin bayani kan shirin da suka kaddamar na ba manoman tumatir bashi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban manoman tumatir na jihar Kano, inda ya mana ƙarin bayani kan shirin ba da bashi da manoman tumatir suka karba.
Assalamu alaikum. Sunana San Dalladiya da Kwari, ni shugaban kungiyar manoman tumatir na jihar Kano.
Kamfanin Dangote tumatir sun ce sun fara tsarin nan na ba ku iri. Yaya ku tsarin ko kuma tasirin sa wurin?
So alhamdulillah, ka san wannan harkar ba da iri ina karkashin shirin nan na babban bankin kasa na Anko Borrower Program. Wannan kuma yana daga cikin kaman balance na kayan da zamu karba na shekarar bara da yake a wajen su. Alhamdulillah, ba ramin fara wannan shiri kuma a kowane bangare tsakanin manoma da kuma kamfani, kowa yayi kasuwanci, wanda kowa kuma ya ji dadin yin kasuwanci. Wannan ta sama wannan shekarar muka sake bujurowa, muka sake dawowa domin mu ci gaba da wannan shiri da muke tsakanin mu da su. So bara mun yi noma, mun kawo kamfani ya saya, manoma waɗansu sun biya bashin ta wannan hanyar, waɗansu kuma ba su biya bashin ba. Amma dai muna son insha Allah a wannan shekarar mu tsaurara matakai na ganin cewar wayanda aka ba wannan kayan aiki sun yi kokari sun biya wannan bashi, in dai ba ta kuma abu ne zai faru na wata annoba ko wani abu ba, wannan kuma da akwai insurance a cikin gargajiyar shi.
Yaya ba ka bayyana bambancin da yake tsakanin wannan irin da su ake baku, tunda ka ce yana cikin tsarin rance ko lamani da ake baku daga bankin CBN, amma su kuma kamfanin Dangote su suke gashi suka samar da wannan gonar suke renansa kafin su baku. Ya za ka bambanta yadda alfanun su yake ko da naku irin na baya?
To alhamdulillah, a dama ba za ka hada na farko dai shi wannan irin da muke yi iri ne mai aure, wanda ake ce ma hybrid. Na biyu kuma hanyar da aka rene shi hanya ce ingantacciya, wanda yake dukkanin waɗansu cututtuka da za su iya samun sa kafin a kai shi gona, wannan iri ana bashin matakan kariya akan kamuwa da wannan cuta. Saboda haka daga lokacin da ya kai shi gona, girman sa ma da zai da bambanci da irin hanyar da muka saba yi mu a gargajiyance na yafa iri domin mu dasa.
Da haka akwai wato alfanu kenan.
A sosai ku akwai bambanci, akwai alfanu akan wannan.
Me faru wasu daga cikin ku aka samu matsalar kashe wato rashin biyan abin da aka karba?
To wannan ka san baya rabuwa da su halaye na mutane, na mutanen mu, da ko da yaushe kayan gwamnati ya zo hannun su za su ce wannan kaya Baba Buhari ne ya kawo kyauta ne, wannan muna faɗa musu ba kyauta bane bashi ne. To har dinda haka shi za ta farko ne kira ga mutane da su daure su biya bashin da aka basu. Kada a ce za a dauki kayan nan cewa kyauta ne, bashi ne ba kyauta bane.
Kana cewa suna cewa kyauta ne, ba ku ilmantar da su bane yadda ya kamata kafin ma a kai ga basu ka?
Tun ilmantar sosai shine mu aikin da kullum muke yi. To amma ko da yaushe mutane sai su abin da bai dace ba su kauda kansu su dauka kaman cewa wannan abu kyauta ne, tunda ana sa masa sunan tallafi. Ni kun na ganin an ce maka tallafi ko da dai bashi ne zaka biya, an tallafa maka domin zaka yi amfani da kudinka. Ba za ka yi amfani da kuɗinka, ba za ka yi amfani da abin da aka bashi ba ka bashi.
Kuna da kiyasin waɗanda suka cika alƙawari?
Da muka dai wanda suka cika alƙawari na biyan wannan bashi sama da mutum 200, kusan kaman kaso 20 sun biya wannan bashi da aka karɓa bara. So waɗansu kuma muna fatan cewa wannan shekarar za su gaba da biyan wannan bashi insha Allah.
To yanzu kashi 80 ɗin ya za ku da su?
Suna nan, muna nan muna bin su. Waɗansu wanda suka iya biyan wani kaso mai yawa a ciki, za mu sake ba su wannan kaya sake noma domin su biya wancan bashin kuma su gaba da biyan wannan. Kuma mun ɗau matakai na ganin cewa wannan ba su sake faruwa ba, in Allah da mun ɗauki ƙwararru ma'aikata na kula da harkar gona wanda za su manoma tun daga dasa tumatirin nan har zuwa ƙara girmansa har kuma zuwa ɗiba a kawo gonaki. Saboda haka idan muka yi wannan ƙoƙarin, to za mu ga za mu rage wannan rashin biyan bashin, wanda ke shi ne babban manufar yin wannan shiri. In dai ana son ya ci gaba, lalle ne sai a riƙa biyan bashin insha Allah.
Menene mataki na gaba game da waɗanda suka ƙi biya ɗin?
To mataki na gaba wanda ba ma fatansa shi ne mu je mu haɗa su da hukuma, amma ba fata muke ba, yasa muke kira ko da yaushe da ƙoƙari a biya bashin.
In aka yi magana bashi, akwai maganar garanto. Waye garanton ku?
Kowanne mutum sai da ya sa garanto a ciki, domin sai ka kawo ɗan uwanka a farko ma, sai ka kawo mai unguwa ya sa maka hannu da sauransu. So ba abu ne na da akwai garanto da muka sa sai akwai wani magazin ka ko wani dinaka da kuma bibiyan ɗinka da muka sa a ciki. To in Allah da wannan za ta sa da doka kuma da aka yi sabuwa in dai haka ci wannan bashi to ko ina ne za a bi kuɗin ka a yanka in dai haka na mu'amala ta kuɗi da bankuna.
Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Sani Ɗan Ladiya da Kwari da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari. Sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kar mu manta baya shine ya ci da mu sannadin arzikin mu shine uwa uba.